أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imominsa allati la tu'addu wa la tuhsa, ni'imomin da ba sa ƙididdiguwa ba sa ƙarewa. Ya kaddara mana wannan rana ta hatama ta tafsirin bana na shekara ta 1447 daga hijira, shekara ta 2026 ta miladiya, wanda alhamdulillahi mun hada a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan Muhammad Muhammad Ebenu Hotore GRA a garin Kano. A wannan yammaci na ranar Litinin wanda ya kama 27 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine yazo daidai da 16 ga watan Maris shekara ta 2026. Taskar tarihi kai tsaye yau za ta cika sa tarihin ɗaya daga cikin malamai wanda muka ɗauko tarihin sa ranar 12 ga watan Ramadan, wato babban malami mai wallafe-wallafe wanda ya ƙware wurin wa'azi, al-imam Ibn al-Jawzi, wanda mun ɗauko bayanansa lokaci yi mana ba mu cika ba, muka ce mun yi alkawari za mu cika sa cikin yadda Allah, za mu kalli ciko na tarihin wannan malami, wanda wannan malami ya yi fice ta fuskar wallafe-wallafe, wanda sai da ya wallafa littafi mai sunan littafi a lokacin da babu internet, a lokacin da babu Google, a lokacin da babu AI, ƙwaƙwalwa ce kawai take aiki, amma sai da ya wallafa littattafai sama da 2000 wanda suka tattara ɓangarorin ilimi daban-daban, kama daga ilimin tafsiri da ilimin hadisi da ilimin fiqhu da ilimin tarihi da ilimin lugha da sauran fannoni na ilimi. Kisa aka rawaito Shaykhul Islam Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala, duk da dai a wasu maganganunsa yakan ce Ibn al-Jawzi yana da tanakudi saboda yawan lafa-lafansa, in yayi magana a nan wani wurin kuma sai kaga wata magana ta ci karo da wata magana, amma duk da haka yayi bishi yake cewa ni da kaina iddala'atu liwahidi, ni kadai nayi nazarin littattafai ala 900 mu'allaf li Ibn al-Jawzi abusa publication wallafe-wallafe 900 na Ibn al-Jawzi. Ka san shi Shaykhul Islam ai mun ji tarihinsa, shi kansa in yi zama ɗaya kan wallafa littafin da in cikakken zama za a yi sai an yi sati ɗaya kafin a wallafa shi. To yana daga cikin masu nazari da ƙoƙarin yin nazari da karance-karance, to sai da ya karanta littattafan Ibn al-Jawzi littattafai 900. Wanda lalle haƙiƙa daga irin littattafan da ya bar wa duniya suna nan da yawa, wanda duk littafin da ka ɗauka a cikinsu lalle za ka yi tunanin cewa Ibn al-Jawzi ba ƙaramin malami ba ne, domin duk inda ya shiga sai ka ji ya zubar da ilimi da lada'ib. Ga littattafan nan according to ban kawo su a matsayin ƙimarsu ba, na bi alphabetically alifun ba'u. Akwai akhbarun nisa, littafin da ya yi a kan labaran mata. Ka san ka tashi za ka yi rubutu a duniyar mata, to lallai za ka iya littafi ƙwarai da gaske saboda yawancin makircinsu. Ai, ba za mu manta da wannan mutumin da ya hadu da wata mace yace shi fa duk makircin duniya na mata sai da yabi duniya ya bi garuruwa ya wallafa shi dingime mai littafi an ce ya zo wucewa ta wani gari ta gindin wata rijiya sai ɗaya daga cikin nisa'u za ta yi masa tsaurin kai da rawar kai wata mace sai ce kai dakata duk tsiwar da zake min da shegantakwar ku ta mata ba abin da ban sani ba dinna tattare yana cikin wannan littafin sai ta ce kai ba haka ba ne ka kawo min wannan littafi ka ce in gaske ne ba ni in gani tana ba shi littafin nan yana ba ta littafin nan tana karɓa sai ta tsinduma shi a cikin rijiya sai ta ce to na ba ka wani makircin da baka rubuta ba a cikin makircin mata to wannan dai yana daga sosai da ya littafi akan akabarun nisa'i yayi akan a'marul a'yan wato shekaru na wasu sanannun mutane yayi bustanul wa'izi na littafi ne da yake bayani akan wa'azi da wutar da aljanna targhib wa tarhib yayi talbisu iblis wanda yake bayanin hanyoyin da iblis yake batar da mutane yayi tarihu baitul maqdis yayi tufatul maudud fi akamil maulud akan yaro ma jariri ka san musulunci tun yaro yana cikin sa ya tanadan masa hukunci hukunci har zuwa balaga to yayi a wannan littafin yayi as-sabati indal mamat tabbatuwa yayin mutuwa yayi jawahirul mawa'iz abin da ya shafi wa'izi yayi aljalisus salih wal anisun nasi yayi husnul suluk fi mawa'izil muluk wanda shi wannan yana bayani ne akan inda za a yi wa sarakuna wa'azi yayi zammul hawa shine zargin san zuciya yayi zadul masir fi ilmi tafsir kasaitar littafin sa kenan na ilimin tafsiri wanda ya sha bamban da kowane littafi yau da za ka ɗauko Qurtubi ka ɗauko Ibn Kathir ka ɗauko Jalalaini ka ɗauko duk wani tafsiri za ka ga wannan littafin nasa ya yi but shi in ya kawo aya sai ya kawo maganganun malamai daban-daban mai tabi'ai suka ce mai sabai suka ce wai wannan kalmar fassara ɗaya ta ce fassara ɗaya ce da ita ko tana da fassarori da yawa ya yi siratu Umar bin Abdul Aziz ya yi Safwatu Safwa ya yi Saidul Khadir yana da atibbun rauhani yana da fununul afanan fi ulumul qur'an yana da kitabul azkiya littafin da na makalewa kenan lokacin ina mataki lokacin muna diploma a legal da na kyalle ido a library na ga littafin nan sai da na nace wa littafin na zama ina ta sai da kusan na haddace littafin saboda littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske yayi kitabul hamqa wal mugaffali akan wawaye kawai dauka irin masu wauta da mahaukata da irin zaka je ko mu a kasar sa ana bada irin labari na masu wauta haka to shi ma sai ya dauko yi littafi a kansu yayi lada'iful ma'arid fima lil mawsimil ami min al waza'id yayi manaqib Umar bin al-Khattab yayi al muntazir fi tarikhil muluk wal umam kasaitar littafin sa na tarihi kenan yayi annasu kulluman suku fil hadith yayi al wafa fi fada'ilil mustafa ya dauki shama'il na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo mu'jizozinsa da falololinsa sannan yayi al-yawaqit fil khutab wanda ya debo kudubobi yanda ake hudubobin sallar juma'a da sauransu to wannan kadan daga cikin wallafa-wallafansa kenan wanda mun ji a ƙarshen rayuwarsa Allah ya jarabe shi duk shaharar Ibn al-Jawzi mun ji cewa wancan karan har halifa na zamaninsa yayi kuka saboda wa'azinsa kuma ya zo ya tuba ya dinga sakin ɗauraru yana taimakon marasa shi amma Allah a ƙarshen rayuwar Ibn al-Jawzi lokacin wani halifan daban Allah sai ya jarrabe shi sai magauta 'yan adawarsa 'yan cin dunduniyarsa sai suka kai su kansa wurin wannan halifa na lokacin aka kai munafunci aka yi ƙulle-ƙulle aka kai sharri yana zaune a gidansa Salim Alim yana rubutu a farfajiyarsa domin kullum wallafa-wallafa littafi yake ja'ahu sai wani mutum ya zo masa man asma'ahu galizal kalami wanda ya ji yadda shi zance mara daɗi zance mara mutunci zance na zagi na cin zarafi washa tamahu ya zage shi ko a yau za ka samu irin wayannan a shikaha na gaya ma ana samu wanda ba su san ƙimar malamai ba kaga malamin Allah malamai dattijai malamai tsofaffi malamai da suka ba da gudunmawa wajen yi wa al'umma hidima kowane ɗan siyasa kawai don yana SA ko PA ko ma meye kawai sai ɗebi malaman ne ɗaɗɗora masa a sharwa iyazu billahi ai malami ya fi ƙarfin kai masa wannan ko malamin a ba ta da ne banda al'umma mu ta lalace malami yana da ƙima yana da daraja to irin wayannan masu wannan da wahala ga sun tsina na wani abu a siyasa sai dai su zama karnukan farauta irin wannan ba sa zama gwamna na baka wannan amsa ba sa zama shugaban kasa ba sa zama umma sun zama za ga abin nasu babu albarka shi malami naman sa guba ne duk mutumin da ya taba kuma wallahi Allah sai ya kama shi ko da malamin sama malami ne ai ya shiga wata riga ta gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka tura irin wannan wanda ba sa ganin mutuncin malamai yaje ya kausasa masa harshe Ibn al-Jawzi duk irin mai sadarar washa ta mahu ya zage shi waka tama ala kutubihi wa darihi littafan sa ya banin din sai ce a kulle library din sa gidansa ma kulle a kawo shi washa ta ta iyalahu iyalansa kuma aka tarbuza su aka ce an kulle gidan kowa ta koma gidan ubanta ƴaƴansa kuma su kama inda za su kama wannan akai wa Ibn al-Jawzi wanda malamai suka ce asalin abin da ya jawo wannan qadiyar akwai wani waziri mutumin shi Ibn al-Jawzi ne wani waziri ne mai kima da daraja a lokacin da ake ji da shi Ibn Yunus to sai daula sai ta juye sai aka canja khalifa sai zama ba mulkin su bane shine sai aka kama wannan wazirin to akwai wani mutum da ake ji da shi Ibn al-Qassab shine wanda aka ba wa in charge na kula da su irin wa'annan a kakka masu khalifa shi ya nada yace duk irin tsofaffin mutanen wancan khalifan ya kama su ya garkame su to dan haka sai shi Ibn al-Qassab sai ya bibi ba ma yau wazirin ba Ibn Yunus hatta mutanen da suke da alaka da wazirin wanda akwai wani mutum da ake ji da shi Abdul Salam bin Abdul Wahhab bin Abdul Qadir al-Jiyali rahimahullahu ta'ala jikan Sheikh Abdul Qadir Jilani ne ana ce da shi Abdul Salam shi babansa shine Abdul Wahhab shi kuma Abdul Wahhab dan Abdul Qadir kaza duk Abdul ne so kuma kaza suna haka yake yayi a wannan lokacin sai shi wannan Abdul Salam dama ya kasance ana tuhumtar sa yana da wata aqida mara kyau ya yadda da bautar taurari da ilimin tsubbo da wasu abubuwa to sai aka ce wannan abin da yake ba shi da kyau sai Ibn al-Jawzi suka ce wannan abin haramun ne irin da yanda ake wa malami yau in yazo da mummunar aqida a kirawo shi a tara masa malamai a yi masa muqabala in yana da hujja ya kare kansa in ba shi da hujja ya kasa kare kansa to su Ibn al-Jawzi lokacin su ne suke da fada sai suka tatse shi wannan Abdul Salam din jikan Abdul Qadir Jilani to shi lokacin da aka zo da sabuwar gwamnati yana da alaka da shi Ibn al-Qassab din wanda aka ce shine zai bu dukkan wazirai da wanda aka cire ya tumce su da aka sai yake cewa da Ibn al-Qassab aina anta an Ibn al-Jawzi yace ban ga ka kama Ibn al-Jawzi ba sai dama ko wannan gaban tsakanin sa da Ibn al-Jawzi yace fa huwa min akbari ashabi Ibn Yunus yana daga cikin manyan sahabban Ibn Yunus kuma yace Ibn Yunus lokacin yana waziri ya kwace makarantar kakana Abdul Qadir Jilani dama makarantar hukumci ce aka bada ita yace sai ya kwace makarantar kakana sai dankawa Ibn al-Jawzi kuma Ibn al-Jawzi da aka kama ni ina da littafai irin wayancan na tsubbata na bautar taurari da waye ya kone min littafai na da shawarar sa aka yi amfani shi waziri ya kone min littafai na dan haka kuma sai ya masa kage yace nasibi ne ka san akwai wanda yake ce da suna wasu wasu batattu ne su kuma daban wanda ba sa san sayyidina Ali ba sa san ahlul bait kamar da ɗan shiya su kuma suke kamba mu ahlul bait da sayyidina Ali su kuma nasu ba irin su Al-Hajjaj bin Sawqawi ba sa san gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa Ibn al-Jawzi kage yi masa sharri yace ai in baka sani ba nasibi ne ai dan gidan Abubakar Siddiq ne jikan gidan Abubakar Siddiq tsatsan Abubakar Siddiq ne to shi kuma Ibn al-Qassab dama dan shi'a ne wa kana shi'iyan kabisan kuma mumuna ne malam ba shi da kirki to daga yaji haka fakata ba ilal khalifa tunda khalifa shi ya dora akan abun sai ya rubuta wa khalifa cewa a kama Ibn al-Jawzi wasu kuma jama'a da yawa daga cikin makiya Ibn al-Jawzi suka shiga qadiyar suka ciccuba wa labbasu alal khalifa suka yi wa khalifa ƙarya ka san shi shugaba duk abin da aka je ake ga mai kai suka yi wa Ibn al-Jawzi kage da haka shikenan sai ya umarni cewa a je a mika shi ga ainihin rukun Abdul Salam shi wannan jikan Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ta'ala da haka shine to sai ya zo gidan kofa gidan Ibn al-Jawzi
ya shiga gidan dama akwai wannan gabar akwai wannan gillin a cikin rai shine sai ya muna na masa magana kamar yadda muka faɗa shine to sai aka dauko shi aka kamo shi aka kasa shi a cikin wata jirgin ruwa sannan bayan haka shi rukunin din Abdulsalam ba fa shine a cikin incharge ba amma sai dumu-dumu a cikin case din kamar yadda yanzu zai abin da yake in mutum yana da makiya in suna da gwamnati a hannu to sai su shigo su yi uwa su yi makarbiya to haka ya shigo ya yi uwa ya yi makarbiya ya shiga cikin wannan kwale-kwalen da aka kai Ibn al-Jawzi yana so ya ci mutuncinsa wanda a lokacin an sa masa wani takunkumi sannan kuma doguwar riga ce ma a jikinsa ba wai shiga ya yi cikakke shiga ba sannan a kansa ba wata hula ba ne koro ne da aka shiga nan sai aka yasar da shi aka kai shi can wani gari gefen kogi da ake ce da shi Wasit wanda a lokacin shi ma mai garin yana ɗaya daga cikin 'yan shi'a sai Rukuna bin Abdulsalam sai yake cewa da shi ni abin da nake me zai hana ka bani wannan maƙiyin nawa in jefa shi a cikin wannan kogin kawai kowa Yahuda to sai wannan mai unguwan abin ya masa nauyi wa ƙala ya ce ya zindiq ya ce ya kai zindiqi armihi bi ƙaulika yanzu kana nufin in jefa shi da umarninka kenan kai za ka ban oda sai ce haki khatal khalifa in kana maganar wannan a jefa shi to ba ni a rubuce ba ni oda a rubuce daga halifa kasan wani yana daga cewa abinda ko mutum yana tafiya a al'amuran aka zo da rashin gaskiya sai ce to ba ni a rubuce ba ni a dokance in kana so ne kaza to sai ce to ba ni umarni daga wajen halifa sai ce wallahi law kana min ahli mazhabi yace wallahi da dan mazhaba ta shi'a la bazaltu ruhi wa mali fi khidmatihi saboda ya san kimar Ibn al-Jawzi yace da sai nayi balantiya da dukiyata da ruhina wajen yi masa hidima shine sai rukuni sai ya dawo zuwa Bagdada wanda shi kuma a hakansa bai cin muruwa ba kuma tsakanin waziri Ibn Yunus da kamar yadda na fara da jikokin Sheikh Abdulkadir Jinadi akwai adawa tsohuwar adawa to shine abin da ya faru wanda ana nan sai da Ibn al-Jawzi sai da shekara 5 a tsare to shine amfanin ka ba wa danka tarbiyya mallam duk yanda zaka yi kokari danka ka sa shi ya makaranta ka sa shi ya karatu ka sa shi ya zama ni tsantsan mutum akwai lokacin da zai ma rana ashe Ibn al-Jawzi ya dafa da ya ba wa dansa tarbiyya ana ce da shi Muhyiddin Yusuf lokacin da aka yi ba shi da wayo sosai to sai ya samu yayi girma kuma shi ma sai ya shiga layin malanta kuma sai ya fara yin wa'azi har ma ya samu shiga a wurin babar khalifa na wannan lokacin da aka dalilin wannan saboda matsayinsa shi ma shine sai yi wa uwar khalifa cewa fa ga mahaifinsa fa an daure shi ba a bisa haƙƙinsa ba ta hanyar zalunci to wannan dalilin ne ita kuma uwar khalifa sai ta yi wa khalifa magana nan da nan tana yi sai aka saki Ibn al-Jawzi ai kasa wanda suka san lalata dai haka suke yi in sun san gwamna yana da uwa wacce uwar ma ta isa ta gaya masa ko yana da wata mata ko yana da wani wanda yake ji to sai a biyo ta nan sai ka ga abin sun tafi to wannan shi ne abin da ya yi har ma shi Ibn al-Jawzi yake cewa wallahi lokacin ina Wasit a tsare kullum sai na yi saukar alkur'ani ya ce amma ma qara'atu fiha surata Yusuf ya ce ban taɓa karanta suratu Yusuf ba me dalili yake cewa saboda baƙin ciki na ina ta kai sun ciwon ɗana Yusuf da na ban shi ban san matsayinsa ba amma ashe Allah ya sa Yusuf ɗin shi ne zai zo ya masa rana wanda Ibn al-Jawzi ya rasu a daren juma'a 12 ga watan Ramadan kamar yadda muka ji a shekara ta 597 daga hijira yana ɗan shekara 87 bayan ya yi rashin lafiya ta kwana 5 wanda mutanen Bagdada sun ji ciwo sun yi alhinin rasuwarsa ta yadda aka dinga cika wajen jana'izarsa har sai da aka rufe rumfunan kasuwanni kuma mutane sai da suka dinga shan azumi a ranar saboda cikin azumi ne saboda tsananin zafin rana da kuma cakuɗeɗeniya da gumi da ake ciki sai da mutane suka dinga shan ruwa in ba haka ba za su halaka saboda a raka jana'izar Ibn al-Jawzi har sai da aka zo lokacin sallar juma'a to a wannan ne aka yi masa jana'iza wanda yana da matsayi kwarai da gaske kuma ya yi wasiya dama ya ce in ya mutu alƙalaminsa da yake rubutu ya yi fiffike irin garin alƙalamin irin karan wannan totuwar da yake fike alƙalamu yana tara ta yace da ita za a dumama masa ruwan wankan gawarsa sannan yace a rubuta masa wannan baitin a kabarinsa ya kasiral afwi amman kasurar zamba ladaihi yana cewa ya wanda yake da yawan afuwa ga mutumin da ya yawaita zunubai gare shi ja akal muzinibu yarju safaha an jurmin yadaihi yace ga wani mai zunubi nan ya Allah ya zo wurin ka yana neman kai masa afuwa abu salifin da ya kada kaji abin da ibn dawzi yake rubutawa yana kaskantar da kai bai ce shi malami bane yace ana daifun yace ya Allah ni bako ne wajaza'u daifi sakamakon kuma bako ihsanu ladaihi shine a kyautata masa wanda wannan shine abin da ibn dawzi yayi wanda daga cikin darasi da ya ban mana a rayuwarsa cewa na daya in kana maraya ba a maraya ba a rukuku me karin magana ne da suke cewa na babu maraya sai rukuku yawa da haka shi maraya ne amma a haka ya zama cewa ya zama yayi ilimi kaji sai da ya kai bango na biyu a kula da yaro tun yana karami yana ɗaya daga cikin abin da yasa ake taimaka masa ya zama ya samu karatu wajibi ne ga iyaye su dinga daurewa suna ba wa ƴaƴansu ilimi wanda wannan abu ne mai kyau kaji ɗansa Yusuf da ya bashi ilimi gashi ranar da ya zo ya masa sannan ka dinga kula da manhibar da Allah ya baka kada ba layin ka bane abu ka ce zaka shiga layin abu kowa akwai irin baiwar da Allah ya ba su in kai malami ne to ka tsaya iya malinta kada ka je ka shiga fagen da ba naka ba in kai dan kasuwa ne ka tsaya iya kasuwanci kada ka ce zaka shiga harkar gwamnati in kai ma'aikacin gwamnati ne ka tsaya iya harkar office kada ka ce zaka shiga field din da ba naka ba ana so kowa ya tsaya iya da'irar su to sai ga al'amura suna tafiya wanda wannan yana daga cikin abubuwan da kissarsa ta nuna mana bana taskar tarihi mun yi kwana 27 har wannan rana daga cikin abin da muka tattauna akwai bangarori dama mukan ce akwai bangaren sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bangare na biyu tarihin sahabbai akwai bangare na uku tarihin tabi'ai da manyan malamai akwai bangare na hudu tarihin halifofi da sarakuna akwai bangare na biyar shine irin events wasu abubuwa da suka faru na tarihi wanda ba tarihin wani bane sai dai ka zace wani abu ne ya faru sannan akwai bangare na kuma wagai ruhum sune su dai ba mutanen kirki bane kai tsaye su kuma dai ga sunan dai ba sa cikin malamai ba sa sarakuna su ma muka dan debo su domin aya to bana taska tarihin mu ta bana abinda muka tattauna sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bana kawai mun kalli yakin Badar ne da abin da ya faru 16 ga Ramadan da 17 ga watan Ramadan bana ba mu kalli bangaren sirar sosai ba in ana nazari a taska tarihin mu ku fahimci na ce duk abin da muke muna tarihin da yake da alaka da Ramadan ne ba wai kawai debo tarihi haka muke ba sai bana ne muka fara wani salo saboda mun fara cinye taska tarihin mu ga cewa in akwai wani alaka ta tarihin wani a tarihin wani to sai mu dauko tarihin wancan wanda yafi na wannan muhimmanci sai mu yi kamar yadda muka yi a tarihin al-Muqtadir Billah muka dauko tarihin Shehul Mufassirin Ibn Jarir Tabari to yasa sai abin da yake da alaka da Ramadan abin da ya shafi sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai issue biyu muka karanta da haka tana da kawai 7% 7.4% kashi 7 kawai a cikin wannan amma akwai shekarar da muka sira ta debu kaso mai yawa sai bangare na biyu shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi tarihin Az-Zubair bin Al-Awwam ɗaya ga watan Ramadan mun yi tarihin Nana Fatima kashi na farko 3 ga watan Ramadan mun yi tarihin Nana Fatima da Al-Hasan bin Ali a tare ranar 15 ga watan Ramadan mun yi tarihin Ali bin Abi Talib ranar 19 ga watan Ramadan mun yi tarihin Khalid bin Al-Walid kaso na farko ranar 18 ga watan Ramadan mun yi tarihin Khalid bin Al-Walid kaso na biyu ranar 25 ga Ramadan sannan mun yi yakin Jisr da boy wanda sahabbai ne suka yi shi a ranar 12 ga watan Ramadan to wannan ita ce bana taskar da tafi kwasa kaso mafi yawa tarihin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine take da kashi 26 a cikin 100 na duk abin da muka yi sai tarihin tabi'ai mun yi tarihin Abdulrahman al-Gafiqi ranar 2 ga watan Ramadan mun yi tarihin wannan malami wanda ya fara kawo ilimin tiyata da yanda ake tiyata sadiri kenan da abubuwa tools da ake tiyata da su sama da 200 Abul Qasim Az-Zahrawi ranar 8 ga watan Ramadan mun yi tarihin Ibn al-Jawzi kaso na farko ranar 12 ga watan Ramadan, mun yi tarihin Ibn al-Jawzi kaso na biyu yau din nan, mun yi tarihin Ali ibn al-Husayni a ranar 21 ga watan Ramadan, mun yi tarihin Imam Tabari shi muka yi a ranar 21 ga watan Ramadan, shi kuma Ali ibn al-Husayni mun yi shi 22 ga watan Ramadan. Wannan bangaren tabi'ai da malamai sun samu kashi 22.2 a cikin 100, sai abin da ya shafi al-khulafa wal umara shine halifofi da sarakuna. Mun yi tarihin Muhammad al-Fatih, shi ma muka cikasa tarihin bude Constantinople, sai muka dauko tarihin sa. Mun yi tarihin wannan mace mai kaman maza Shajaratul Durr ranar 10 ga watan Ramadan. Mun yi tarihin Muzaffaruddin al-Kokobori, wanda da mun ce za mu cika sa amma lokaci bai ba mu, musuwa na ga kusan muhimman tarihin nasa ma mun fada, ranar 14 ga watan Ramadan, wanda ya fara zuwa da kulawa da masu bukata ta musamman da kulawa da nakasassu, wanda kuma shine ya zama wajen cece ku cecewa, shine ya fara taron Maulidi. Sannan mun yi tarihin Muhammad bin al-Qasim al-Saqafi ranar 20 ga watan Ramadan. Mun yi tarihin Yazid bin Muawiya kaso na farko ranar 23 ga watan Ramadan. Mun yi tarihin Yazid bin Muawiya kaso na biyu ranar 24 ga watan Ramadan, wannan ma bangaren ya samu kaso 22.2 a cikin 100. Sai kuma a hadas haka wasu abubuwa da suka faru na tarihi. Mun yi kadiyar Palestine ranar 5 ga watan Ramadan, kaso na farko kenan. Mun yi kadiyar Palestine na tarihin Yahudawa da waye kaso na biyu ranar 6 ga watan Ramadan. Mun yi kadiyar Palestine dai da abin da ya shafi tarihin Yahudawa a birnin Qudus kaso na uku ranar 7 ga watan Ramadan. Mun yi bude Constantinople, shi ma na manta ranar da muka yi, wanda wannan ya dauki kaso 14.5 a cikin 100. Sai wagairuhum su ne mun yi tarihin Ibn Tumat, ɗaya daga cikin jagoran muwahidun, na manta ranar da muka yi. Sannan mun yi tarihin tambadaddan nan jiya Mustafa Kamal Atatürk, suna da 7.4. Da Allah a nan sashin, wata taskar tarihi ce ta fi zama best, mutum uku ne ke so ku gaya mun. Na ba ku wani dani nake bada abin a wayannan da aka yi da Allah wani ya gama, wanne ne ya zama zuwa taskar tarihin da tafi kayatarwa tafi zuwa da darasi a gurguje? Muna da lokaci, wani da Allah ya zo nan, wanda zai ba na'am da Allah ba mu wace ce na'am tarihin Abdulrahman al-Ghafiqi. Malam ya ce shi tarihin Abdulrahman al-Ghafiqi shine best taskar tarihi wanda muka yi shi 2 ga watan Ramadan. Akwai ni na'am barasa na Khalid bin al-Walid, ba rasa ka zo za mu iya haduwa da kai, ya ce Khalid bin al-Walid shine best. Malam Abdullahi shi ma Khalid bin al-Walid, akwai wani wanda zai kara bayani? Na'am wanne ne ya shi kuma wanda ya ce tarihin Shajaratul Durr shine wanda ya zama abin da suka zuwa? To na'am shi kuma wanda ya ce Ibn Jarir Tabari. To duk dai wayannan dai gaskiya din mun yi, amma saƙon shi ne ga shi kamar haka, duk wai ba mai muji tarihin ba, menene manufar? Na ɗaya, mun nuna wa duniya kuma mun gani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sirarsa tana da muhimmanci karanta ta, kuma duk inda kake buƙatar ka sami jagoranci da adalci da tafiyar da al'umma cikin tsari, to ka koma tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai a cikin abubuwa da yawa. Na biyu, mun gani cewa rayuwa tana da wahala ƙwarai da gaske. Duk wanda muka faɗi tarihin sunan wanda kuka dinga faɗa, ba wanda ya same ta cikin sauki, duk sai da suka sha wahala. Duk wanda kuka ce sun zama base din nan da kuka faɗa, kowanne a cikin su sai da ya sha wahala. To wannan ka'ida ce, in kana so ka ci nasara, ba wai kana bacci ko kana kwance zaka samu nasara ba, sai ka sha wahala. Na uku, dukkan wanda suka ci nasara ba ka raba su da mahasada da kuma masu cin dunduniya. Wai in kana abu don mahasada su ne mahasada, ko ana cin dunduniya ka, to ba ka cewa na fasa. Wannan wajibi ne kai haka. Sannan na hudu, lallai hakika mun ga yawancin wanda suka ci nasara nan tun suna samari suke ci nasara. Duk yawancinsu a yarintarsu suka fara karatun Alkur'ani, suka fara haddace Alkur'ani, duk suna yarinta, mun ji ba wanda ya shirme a yarintarsa. To wajibi ne ga matasanmu, in kana so ka ci nasara, to ka tsaya ka yi karatu lokacin da kake samartaka, lokacin da kake yaro, in an kai ka makaranta ka dinga zuwa, ka yi kokari ka yi ilimi. Ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske. Sannan na biyar, lallai hakika ba a siyan suna da lakabi. Wai dukkanin su nan ba wanda ba irin yanzu bane, ko mutum ya bada kuɗi a ce kawai wata jami'a ta ba shi digirin girmamawa, ha kawai bai komai ba, ko kuma ya je ya sayo sayan kundi a ce ga certificate nan an ba shi na girmamawa. duk wayannan wanda muka ba tarihin zaka duk wanda aka ce ya zama kaza in gaza tarihin sa ya cancanta yi haka din sannan na shida lalle hakika duk inda zalunci yake ba inda yake kai labari duk wasu masu kulle 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 zaka cewa karshen su dai in Allah ya nufin tabbatar da abu sai ya tabbata na takwas na bakwai kai musulunci ya sha fama da makirci ba wai tun yanzu bane tun shekarun da mun ji a tarihin filistinawa da yahudawa da abin ya faru musulunci dama tintini ana yi masa kaidi kuma har wannan lokacin amma kuma Allah sai ya tabbatar da musulunci har tashin alkiyama na takwas za mun ga cewa sabai sun ba da gudunmawa kwarai daga suka wajen yada addinin musulunci yanda suka dinga yakoki suka dinga jihadi na tara mun ga lalle hakika musulunci yana da jarumai da wahala ka sami wani addinin ya zo ma da jarumai na addinin musulunci na goma lalle al'umma musulmi fa a duniya ta daga tuta wajen ilimi wajen ci gaba wanda ya kamata mu ma yanzu fa mu dawo kamar yadda wancan al'umma ta mu tai na sha biyu lalle hakika malamai musulmi sun ba da gudunmawa a wurin ilimin kimiyya da likitanci na sha uku za mu ga addinin musulunci addini ne na adalci baya cin zarafin mutane duk mun ji kamar yadda Muhammadu al-Fati ya je ya bude Constantinople na sha biyar lalle hakika cin nasara al'umma yana ga komawa ga Allah ga kuma yin biyayya ga Allah ga dokokin Allah wanda wayannan sune sakon taskar tarihi ta bana Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu dabbaka dukkan wadannan abubuwa idan mun koma bangaren tafsiri kai tsaye yau zamu tashi aya ta 83 a cikin suratul nisa'i da aka arama sai a karanta mana me Allah yake faɗa a wayannan ainihin ayoyi masu albarka na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
نعم الله سبحانه وتعالى أولاً آيوي ما سأل بركة يني من بياني dangane da munafikai Allah ya ce wa iza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bi idan wani lamari ko labari yazo wa munafikai dangane da mu'minai cewa sun ci nasara ko kuma ba su ci nasara ba a wurin yaki wannan labari ba su da cikakken masaniya game da shi aza'u bihi sai kaga cewa sun barbada wannan labarin sun je sun yi bayani akan wannan labarin da ba su da hakikanin ilimi dangane da shi Allah sai yake fadar wannan hali mara kyau wanda ayar ba wai iya munafikai take bayani ba tana bayani akan mu'minai ma waɗanda suke da rauni mutum ba shi da masaniya akan abu da ya ji abu bai samu tabbaci ba ko da abu ya faru sai ya ce ya yada wannan irin abin da mutanenmu suke a yau kenan da wani abu ya faru kan hanya sai mutum ya zaro wayarsa sai ya dauka sai ya yada a social media kila wannan abin sirrin wannan ne ko wani hatsari ne ko wani abu ne mara kyau wanda bai kamata a yada ba wanda wannan dabi'a ce mara kyau to Allah sai yake zargin mu'mine akan wannan yanayin idan mu'mine suka ci nasara ko suka samu ganima ko kuma aka ci nasara a kansu aka tarwatsa su sai ka ji sun je suna yada wannan labarin ba tare da sun tabbatar da menene ainihin abin da ya faru ba, wanda ya da wannan labarin akwai illa ga musulmi, amma sai su yada irin dai abin da muke ciki a yau. Sai ga yan jarida mu gaskiya ba su iya aikin su ba a lokaci da yawa, da wani abu ya faru wanda ba a so a yada wannan abin, amma sai ga sun yada, ai an kama wani malamin makaranta ya fare, ai waye da sauransu, ya wasu labarai marasa dadi wanda ba so ake a yada irin waɗannan abubuwa ba. An fi so a dinga sakaye irin waɗannan abubuwa, wanda da dama wasu daga cikin yan jaridan kamar gogagu zaka suna daidaita sawun irin wannan yaran yan jaridu, zaka suna cewa ga abin da ya kamata. Hatta kalma na taba jin ba wai ko zan yabi mai gidan Radio Rahama ba, amma ita shugaban gidan Radio Rahama na taba zuwa wani taro da ta ja kunnen yan jarida ido na ta yi wannan, ta ce da Allah ku dinga kiyaye lafazan ku. Hatta kalmar da zaka ji ana cewa an tsige, ta ce ku daina faɗa wannan kalmar cewa wani an tsige shi, ta ce wannan kalmar babu daɗi, kamata ya dinga sakaya a dinga faɗar zance mai daɗi da kunne na ji wannan. To zuwa lokaci zaka yan jaridu ana ainihin saita su, to ba a so ba kowane labari ake so a dinga yaɗawa ba. Allah ya ce walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, da ce wannan labarin da suka ji sun mai da shi su bar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma su bar wa shugabanninsu, su za su yaɗa labarin. La'alimahu allazina yastanbitunahu minhum, ai da za su mai da wannan labarin izuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manyan sahabbai masu basira da tunani, to da wa'annan wa'anda suke fitar da labarin ai da sun san shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga wajen ulul amri. Wannan abin da yake faruwa kenan. Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu, sai ya kawo shigen irin wannan abu, yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaurace wa matayensa sai ya shiga masallaci. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare da iyalinsa, to sai iyalin nasa suka bata masa rai, to sai ya musu kaura, da haka sai ya shige masallaci rabu da su. Fa idan nasu ya kuluna, sai mutane yan barbada yan bani na iya wanda ba su san ma me ya faru ba, kawai suka ce suka yada labarin, ai dallaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nisa'ahu, ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki matayensa. Umar bin Khattab ya ce fa qumtu ala babil masjidi, sai na tsaya a kofar masallaci, fa nadaitu bi a'la sauti, sai ne kira da mafi dagawar sauti na, sai na ce lam yudlik nisa'ahu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yudallik, bai saki matayensa ba. Dallaka yudalliku, babu menene, to lam yudallik ba yudallik yawa, lam yudallik nisa'ahu, bai saki matayensa ba. Wa nazalat hadhihi al-aya, to sai wannan aya sai ta sauka cewa bai kamata su dinga yada irin waɗannan labarai ba. Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi aza'u bi, idan wani labari ya zo musu na daga aminci ko kuma tsoro, sai kaga sun yada wannan labarin, wanda wannan shine dalili. Shi yasa daga nan sai Allah madaukakin sarki sai ya jinjina wa masu gaskiyar imani, wanda Allah ya kare su daga zamiya zuwa irin waɗannan halaye marasa kyau. Allah ya ce walaula fadlillahi alaikum wa rahmatuhu, ba da ban falala Allah a gare ku da rahmarsa ba, lattaba'tum ash-shaytana illa qalilan, da kun bi shaidani in ba kaɗan daga cikinku ba. Isa Imam Zamakshari ya ce hum nasu min da'afati al-muslimina, wasu mutane da daga cikin raunanan musulmai, allazina lam takun fihim khibra bil ahwal, wanda ba su da gogewa da sanin al'amura, wala istinbati lil umur, ko ba su iya istinbati ko su gano abubuwa ba, su yi maganin duk wani abu da ya faru. Kanu iza balagahum khabarun an saraya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sun kasance idan labari ya zo musu dangane da rundunar aikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, min amnin wa salamatin, na daga aminci aw khawfin wa khalal, ko kuma tsoro ko kuma an samu an tarwatsa su, to sai ka ga mai azau bihi, sai su yada wannan labarin wanda ba so ake yada labarin ba, wanda wannan dai shine illa fi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hadisin Muslim wanda Imam Abu Hurairah ya rawaito shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i kaziban, ya ishi mutun zunubi, an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, a ce mutum ya dinga bada labarin komai ya ji irin dai abin da muke cikewa a social media da mutum ya ji kaza sai ya dauki wa kyarar ya dauka sai ya yada da ya ga kaza sai fuwadin wannan fa kuskure ne kwarai da gaske manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisin duk wanda ya bada labarin wani hadisin bayan ya san ƙarya ne to yana ɗaya daga cikin makaryata wanda ƙarya kuma takan kai mutum zuwa wutar jahannama wani hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam hadisin ainihin al-mujira bin shu'ba yace na ha an qila wa qal manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani abu saqila wa qala abinda baka da tabbaci ka yada wanda wannan shine abinda wannan ayoyi suke numa na mana wajibi ne mutane su zama masu basira zaka ji da yawa ɗan jarida suna bakin ciki da wannan yanayin na social media suna cewa mutane ba su karanta mass communication ba amma kowa ya zama ɗan jarida da abu ya faru akwai inda ake sigar labarin amma mutum kawai sai ya yada shi yasa zai ga cewa ana ta yada abubuwa marasa tushe kuma fa kada ka dauka ka sha haramun ne a addinin musulunci duk abin da ka yada na ƙarya wallahi zunubin yana kanka haka nan duk wanda ya fawadin shi yasa ya kamata mutane su kiyaye da irin waɗannan abubuwa daga nan Allah madaukakin sarki sai ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi jihadi yace faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak ai kai yaki wajen daukaka addinin Allah ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kada ka damu da rashin fitowar munafikai kada ka damu da kowa sai kanka domin Allah shine mataimakinka Allah shi zai taimake ka kai kadai ko kai kadai ne ka je kai wannan yaki waharridul mu'minina amma ka kwadaitar da mu'minai wurin yin yaki asallahu an yakuffa ba'asal ladina kafaru ai wannan alƙawari daga Allah ai da sannan Allah zai kare dukkan wani farmaki na kafirai Allah zai kare dukkan wani tarwatsawa da kafirai za su yi wa musulmai Allah zai kare sharrin kafirai kamar yanda Allah yayi haka a yakin Badar Allah ya ba musulmi nasara haka a yakin Fatahu Makka haka a yakin Ahzab Allah ya aika musu iska ta tarwatsa su da sauran waɗannan abubuwa wallahu ashaddu ba'asan wa ashaddu tankilan Allah shine mafi karfi shine mafi yin uquba Allah shi yake aikata abinda yaso me Allah ya cigaba da fada na
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا
نعم الله سبحانه وتعالى أودنا أن آيوي ما سعى البركة ياتك بدي من بياني أكن ونصاري نيني نمتن يتيزي يتشيتو كوكو ممتن يتيزي شكو وتمغانا كوي نيمر الفرما كوكو مدي ونوان دي كتكين بكاتر أتيتيشي a kawo masa dauki wannan ayoyin abin da suke bayani kenan Allah ya ce man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha ai dai wanda zai yi ceto tsakanin mutane ceton amma da ya dace da shari'a ya ceci wasu mutane da suke bukatar a ceto su wanda haka akan tsarin gaskiya yake to zai zama yana da rabo na daga lada wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan amma wanda yace zai je ya ceci mutane ko marasa gaskiya ko masu laifi ko an yanke musu hukunci yace a zai neman musu alfarma to wannan shi ake nufi to ya kullahu kifulun minha duk wanda yayi irin wannan ceto wanda ya saba shari'a to zai zama cewa yana da rabo na daga zunubi saboda wannan abin da yayi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqitan Allah madaukakin sarki ya kasance mai kaddarawa ne a bisa dukkanin komai ta yanda yake saka wa kowa bisa aikin sa. Daga nan sai Allah subhanahu wataala sai ya shiga wani hukunci inda yake mana bayani akan gaisuwa a musulunci. Ya gaisuwa take, menene sharadan gaisuwa, wanda ita ma tana ɗaya daga cikin ɗabi'u kyawawa. Allah ya ce wa iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, ai idan za ku yi gaisuwa, idan wani ya ce muku assalamu alaikum, to ku mayar masa da gaisuwa mafificin wannan sallamar da ya yi, ko kuma ku mayar masa da irin sallamar da ya yi muku, wanda shine ma'anar wannan aya. In ya ce muku assalamu alaikum, sai ku ce wa alaikumus salam wa barakatu, ku ƙara inna allaha kana ala kulli shay'in hasiban, Allah mai hisabi ne ga bayinsa a bisa dukkanin komai, na daga abin da suka aikata komai girmansa komai ƙanƙantarsa. Ma'ana dai wannan aya, idan wani ya muku sallama, to wajibi farilla ne, dole ne in mutum ya ce ma assalamu alaikum ka mai masa da sallama, ko kuma ka dai masa da ainihin kwatankwacin wannan sallamar. Amma ƙari akan abin da ya ma wannan mandubi ne, ana so amma ba wajibi ba ne, wanda idan mutum yake ce maka assalamu alaikum kamar yadda na faɗa, sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah, in ya ƙara wa barakatuhu, to kaga wannan yayi, shine abin da wannan aya take faɗa. Wanda wani hadisi wanda Imam Ibn Jarir at-Tabari ya fitar da shi a littafinsa daga Salman al-Farisi, ya zo mana da wannan bayanin karara. Yace wani mutum ya zo wajen manzala sallallahu alaihi wa sallama, sai yace assalamu alayka ya rasulullah, sai yi wa manzala sallallahu alaihi wa sallama wannan sallama. Fa qala, sai manzala ce wa alaikumus salam wa rahmatullah, kaga sai manzala sai ya ƙara wa rahmatullah, shine kuma yadda abin da yafi kyau kenan. Sai wani kuma yazo yace assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullah, sai manzala sallallahu alaihi wasallama sai yace wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai kuma wani yazo yace assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuhu, sai manzala sallallahu alaihi wasallama sai yace wa alayka. Sai wani mutum yace ya nabiyallah bi abi anta wa ummi, yace na fanshe ka da mahaifana, ataka fulanun, wani yazo maka fa sallama alayka, yi maka sallama, sai ka mayar masa da mafiya yawa akan abin da yayi. Sai manzala ke cewa me innaka lam tad'a lana shay'an, sai ce baka ban mana komai, sai ce to Allah madaukakin sarki ka ji abin da yake, wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha, in aka yi muku gaisuwa to kuma yadda wacce tafi ta kyau aw rudduha. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Daud yace wallazi nafsi bi yadihi, narin tsaye da wanda raina yake hannunsa, la tadkhulul jannata, ba za ku shiga aljanna ba, hatta tu'minu, har sai kun yi imani, wala tu'minu hatta tahabu, ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku, kuma sai kun kaunaci junanku. Sai ce afala adillukum ala amrin idza fa'altum tahabbtum, yace ban yanzu ba na nuna muku wani abu ba, idan kuka yi shi za ku so juna. Sai ce afshus salama bainakum, ku dinga daidaita sallama a tsakaninku. Allah daga nan sai ce Allahu la ilaha illahu, Allah madaukakin sarki shine sarki, shine ubangijin da babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi. La yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi, tabbas ai Allah shi kadai zai tattara ku zuwa ranar alkiyama, ranan nan da babu kokonto a cikin ta, zai muku hisabi, wallahi sai an yi tashin alkiyama. Allah zai tattara mutanen farko da mutanen ƙarshe a wuri guda ɗaya domin ya musu hisabi. Waman asdaqu minallahi hadisan, yanzu shin akwai wanda yafi Allah ya kai Allah wajen gaskiyar zance, wanda gaskiya akwai batu na sallama da hukunce-hukunce mu hakura, ma hada wani babin saboda lokaci ya cin mana da 'yan jawabe-jawabe da za a yi, kada mutum ya yi ainihin lokacin namu. Da farko alhamdulillahi walhamdulillahi walhamdulillahi, muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne da ni'imarsa da falalarsa ya ba mu lafiya, ya taimaka mana har muka zo muka yi wannan karatu. Don ni gaskiya ban taɓa ma zama na ce shekara wacce ta zama min wata irin shekara wacce ban taɓa yin sakaci, ban yi karatun tafsiri, ban yi tanidi ba irin wannan shekara. duk karatun da kaji nema a ranar nake yin sa, amma a da sai na hada abin da zan yi na watan gaba daya zan yi shi ne komai da sanin, amma bana saboda abubuwa sun mun yawa, to mun gode Allah da Allah ya bamu ban taba zama wasu shekara irin wannan bana kai ne wallahi, sai nazo a rana shi sa bana na takura kure da sai a ranar nake hada karatun wani lokacin ma sai karfe 4 saura zan gama komai sanan to to amma wannan taimakon Allah ne ya rabbi lakal hamd kama yambagi lijlali wajhika wa azim sultani nabi muna godewa iyayenmu mahaifanmu Allah ka saka musu alkhairi Allah kara musu lafiya da nisan kwana ya sa jikiri ya zama mai amfani wanda bisa kulawarsu ne da tarbiyarsu har muka kawo wannan gaci in banda haka da ba haka zamu kasance ba Allah ya saka musu alkhairi ya kara musu lafiya haka nan ina godiya ga dukkanin malamaina wanda suka koyar da ni tun daga abata alifun ba'un abata da amma menene duk gabaɗaya tun da mu tsari muka yi na nizamiya ni islamiya ne yola ne yolawa na zo ne bangaren arabiya don haka duk na fita kama da malamai na nizamiya akan malaman da ni karatu a gida su ma Allah saka musu alkhairi su ma nayi su ma Allah saka musu alkhairi ko muna godiya gare su sosai Allah saka musu alkhairi amma dai roman karatun wa'ancan din na dinga bi wasu daga cikin gidan su na nizamiya Allah ka saka musu alkhairi na hudu muna godiya ga matawallan bade former minister of finance Dr. Yerima Lawan Ingama wanda bisa kulawarsa ne yau kusan karo ina ji na wajen 19 ne dai na manta ko 12 ne dai nake tunani wannan karatun tafsirin wanda zuwan sa ne yasa karatun ya bunƙasa kuma muna jinjina gare shi bai taba gazawa ba wajen kokarin bayan an yi karatun anan a yada shi a radio saboda mutanen da suke jin karatun nan ta radio gaskiya Allah ne ya wada su ana ji sosai kwarai da gaske muna ji muna haɗu a lokacin ma sai kaje siyan wani abu a kasuwa ko kaje siyan nama sai a ce ai muryar ka ne ai mallam ina ji muryar ka a radio wallahi da yawa an shayi wannan albarma ba a sanni ba amma ina yin magana sai a ce ai mallam ai na rahama din ne mai taskar tarihi to muna godiya matawallan bada shi ya bada wannan gudunmuwa duk shekara baya gazawa wajen a dauki nauyi a sa wanda kudi ake biya to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara arziki da sutura Allah ya yi zuriya albarka Allah ya ji kan mahaifansa Allah ubangiji ya raya masa zuriyarsa sai godiya ga Alhaji Garba Imam ɗaya daga cikin iyayen wannan masallaci wanda shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suke taimakawa yaga cewa komai yana tafiya kuma kullum yana tare da mu shi ma ta gida yana sauraron wannan karatu to Allah ya saka masa alkhairi ya kara lafiya Allah ubangiji ya ji kan mahaifa sannan muna godiya ga ainihin gerawa Rice Mills wanda su ma wa'annan mutanen Allah saka musu alkhairi sun bi sahu matawalle tunda suka ji ana sawa to kuma ikon Allah sai Allah ya kaddara cewa sai suka daukan nauyin karatun su ma suke sawa Allah ya saka wa shi General Madara Alhaji Ibrahim Muhammad Gerawa da kuma manajan sa wanda yake kula da program na radio Alhaji Babangida dan suna ba da gudunmuwa kai da gaske kuma godiya da muke kare musu cewa sun dauki nauyin bayan Ramadan ma suna daukan nauyi kusan kullun ana sa shi karfe 9 ina ji a rama radio in banda asabar da lahadi ranar alhamis kuma a sa shi karfe 3 sun dauka kullun kuma da azumi su kara dauka to Allah ya sa musu albarka Allah ya saka da alkhairi sannan muna godiya ga arama da ya ja mana baki shi arama Shamsuddin mun yi goma da shi kuma mahaifinsa ya zo ba shi da lafiya ai mun ji labari kuma na ji bai fi kwana hudu ba Allah ya masa rasuwa to Allah ya saka masa alkhairi shi ko mahaifinsa Allah ya ji kansa muna godiya ga shi dan uwana Muhammad Lawan wanda shi ma babu kewa babu kasala haka zan fusgo shi haka yazo muka karasa wannan jan baki da shi har wannan lokaci to Allah ya yi albarka Allah ya raya zuriya Allah ya ji kan mahaifa sannan muna godiya ga dalibai na wannan makaranta gaba ɗayan wanda kullun ga fuskoki nan muna tare da su gaskiya ba zan iya kama sunan kowa ba domin ban san sunan kowa ba amma duk inda na ga fuskoku na gane Allah ya saka muku da alkhairi musamman muna miƙa godiya ga injiniya Ibrahim wanda yana daga cikin wanda suke ƙara taimakawa wajen tafiyar da wannan karatu da Alhaji Musa wanda shi Malami Musa yana kokari kwarai da gaske Allah ya saka musu alkhairi haka nan da limamin wannan masallaci da kuma na'ibinsa ustazu da ni na san ustazu kullum himma yake Allah ya saka alkhairi shi ma baya sake wajen in ya ga cewa wuta ta dauke a gyara Allah ya saka musu alkhairi haka nan wanda yake zuwa ya shirya mana wannan kyamarorin za ka ga da mun zo kafin Yakubu mai kyamara ya zo shi ma za ka kullum sai ya fito da wannan Allah ya saka musu alkhairi
muna godiya ga dukkanin ɗaliban wannan makaranta, musamman akwai malam mu Bashir Muhammad Bello Bashir Tele kenan, tun daga ja'in suke zuwa da shi da Hussein Jafar, kusan kullun sai sun biyo ta ja'in, wanda wannan masoyana ne na Allah da Annabi. Tun ina ja'in muke tare da su, ina karatu a can da na koma sabuwar Gandu, suka ƙara biyo ni, haka za su zo da bashin su fakin mu zo nan. To Allah ya albarka, Allah ya saka muku alkhairi. Muna godiya kwarai da gaske ga shi cameraman ɗinmu Yakubu Musa ɗan Dago, amma Yakubu Hafizu ɗan Dago, saboda kokari da yake wajen ɗaukan wannan. Gaskiya in dan abin da za in kuɗi zai caja, to gaskiya ai kuɗin da zai caja suna da yawa. Ya ɗauka ya yi editing, ya fitar mana da bidiyon intak da rubuce-rubuce, sannan kuma ya yi mana live. To Allah ya saka masa alkhairi, Allah ya kawo babban rabo. Sannan muna godiya ga irin gidan Radio Rahama da su Radio Nasara, musamman a Rahama Radio irin su Alhaji Shamsu Kademi a jiyan Gaya, wanda yana ba da kokari ya ga cewa komai yana tafiya a wannan tafsirin. Akwai Nura Musa ma, shi ma yana ba da kokari. Akwai irin su Salisu Idrisu Yaka sai da sauransu, muna godiya. Hakanan muna godiya ga dukkan masu bin mu ta gida, wanda ba za mu iya faɗin su ba, suna nan da yawa suna bibiyar mu, wasu ta layi, wasu daga wasu garuruwan. To muna godiya da irin sakonni da kuke aiko mana, muna gani lokaci ne yakan sa ba ma iya ba da amsa. Allah ya saka kowa da alkhairi, Allah Ubangiji ya sa wannan karatu ya sa mana a mizanin mu, abinda muka yi daidai Allah ya amsa mana, abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Muna da 'yan maganganu wanda ba za su fi minti uku uku ba, mutum huɗu ne za su yi magana. Na ɗaya dai akwai shi Matawallan Bade, shi Dr. Yarima Lawan Ingama zai ɗan tuba 'yan kalmomi a taƙaice. Daga nan sai Alhaji Garba Imam, wanda shi ma limami ne, sannan kuma babban ɗan kasuwa ne, sannan basarake ne, duk dai abubuwan da ga sanan masha Allah, Allah ya ƙara lafiya. Muna ai mai unguwa ne, dama na sani ai duk da GRA dai ba ta da mai unguwa, to amma dai haka dai urfi ya tabbatar cewa shi ne, Allah ya ƙara lafiya. To duk za su ce mana wani abu. Sai akwai injina Ibrahim yana nan, sai Alhaji Musa, daga cikin ɗalibai duk su ɗan tattauna 'yan kalmomi kana na'am.
Salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a, muna godiya ga Ubangiji Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana na hattama wannan tafsiri da ake yi kowane watan azumi. Malam Allah ya bada lada, su kuma shugabanninmu, muna godiya ga irin shugabanci da suke bayarwa. Masu halartar wannan tafsiri na jin ku ne kan gaba ma, muna fata Allah ya ba ku lada, kuma muna fata abin da muka ji Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi. Tafsirin nan da ya an fara haka mai bara ba na nan. To amma ana turo min clip kuma ina sauraro. Da can baya mukan yi abin nan memory card ko?
Da ana yi gaskiya.
To sai Allah ya kawo zamani yanzu memory ma ba amfani da shi. Sai dai a yi ta turawa. To insha Allah mu dai iya wanda aka turo mana za mu tura duk wanda muka sani. Kuma za mu yi kokari mu samu wasu wanda su ma za a tuttura musu, kuma muna fata su ma za su tuttura jama'a domin kowa ya amfana. Don shirin wannan wa'azin ba wai kawai sai lokacin azumi ba, kai kanka in kana zaune wata ran za ka, ko kana tafiya a mota ko kana zaune cikin gida, duk abubuwa ne na tunatarwa. Domin shi karatu sai ana tunatarwa, wanda ka shina ma wata ran sai ka ga ka shafa'a, balle kuma wanda baka sani ba sai da maimaiti ake samu abin ya shiga ya zama halinmu. So muna fata Ubangiji Allah ya yadda ya nuna mana wannan azumi lafiya, muka yi lafiya muka gama lafiya, Allah Ubangiji Allah ya nuna mana na baɗi.
Amin.
Kullum aka zo irin wannan ƙarshen azumi kamar ni babban lokaci ne gare ni, kamar ran jiya 26 shi ne lokacin da mahaifiyata ta rasu. Ta rasu shekaranta uku da rasuwa. So a cikin addu'a da za a yi na roƙo a yi mata addu'a. Kuma irin wannan lokaci ya kamata a ma musulman duniya addu'a. Domin yanzu haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, in ƙarshen duniya ya zo za a ma musulmai ca kamar katti da suka sa kwanan abinci a gaba. Kuma ba dan banmu da yawa ba, illa dai dan rauninmu. To yanzu ma in kun duba kuma an ba musulmai ca din, amma duk da wannan din kuma ya sa wasu musulman sun farka. Don babban abin da muka ji na daɗi shine wayanda da suka bar Allah suka ce America za ta rufa musu da ba su kariya, yanzu sun gane kariya ne. Tunda an kawo maka abin da zai baka kariya kuma da aka tafi aka ɗauke aka kai wa ƴan lele, to ka kai din ka mutu kenan. To saboda haka kaga wannan ma fahimta da aka yi wannan nasara ne ga musulmai, kuma Allah ya haɗa kan musulmai gaba ɗayan mu. Muna kira musulmai mu daina yadda muna ruɗuwa da wasu abubuwan da basu taka kara sun karya ba. Addinin nan namu yana da wajibai, yana da farillai, yana da sunnoni, yana da mustahabi. Duk abin da aka ce mustahabi kaga abin so ne, ba dole bane a kanka. Amma in ka duba duk da wajiban ku da farillan ku duka ɗaya ne, to ya kamata ka san wani mutumin fa ɗan uwanka ne. Duk yadda aka yi kai ko bai taimake ka yi ba, wataran za ka ga ƴaƴansu sun taimake ƴaƴanka. To amma mutumin da Allah da kansa ya ce wannan maƙiyinka ne, kai kuma ka tsaya ka ce wai kai yanzu dan duniya ta yi gaba, ka ɗauka shi ne gaba, to kuma Allah ya ga dama zai maida shi baya. To kuma muna fata Ubangiji Allah ya maida su baya ɗin. Allah ya ba musulmai nasara. Allah ya ba musulmai nasara. To Ubangiji Allah yadda ya nuna mana wannan lokaci, Allah ya sa mu ga sallah lafiya, kuma Ubangiji Allah a sallah ba sai mun faɗa ba, mallam ya yi ta faɗa. Wanda yana da shi ya taimaka wa wanda bai da shi. To madalla Allah ya taimake mu. To madalla.
Yau a isi yi mai unguwa za ta gago za ta gai a ta koyi wallafa yau a yi a wacce ita wannan ba ta kai wacce ake ji yau a yi yau a ala lafiya
wannan kujerar mu a yi duk uku ne ake
yi yau
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله يو أبند ذنب على رشين سينشاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين wannan godiya ce ga Ubangiji ko da yaushe ita ce kalma da kowace da musulmi zai a duk halin da ya samu kansa. To da wahala da daɗi da duk abin da muke ciki, wannan shine abin da zamu yi. To yau kuma murnan mu da zamu yi wannan godiya shine cewa Allah Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya nuna mana da aka zo aka ce za a fara karatu, aka share-sharen masallaci da gyare-gyare da za a fara azumi cikin rahama Ubangiji da yardarsa da amincinsa. Gashi yau an zo ana saura kwana biyu ko uku a kammala azumi, kuma karatun nan an zo an yi shi shekara kusan ta 11 kenan ana yi wannan karatu. To alhamdulillahi rabbil alamin, kullun ƙara ci gaba ake yi. Muna godiya ƙwarai da gaske ga Malam Nasiru da ƙoƙarin da yake yi, kullun yana assasa karatun nan, kuma ana jin sa a ko'ina, gidajen rediyo kuma da suke sakawa. Muna godiya gare su, kuma muna fatan Allah Ubangiji ya samu amfani abin da aka yi. Shi amfanin zuwa irin wannan waje shine abin da aka je a yi amfani da shi, ko yaya ne a yi amfani da shi. Abin da muke ta kokari muke roƙon musulmi shine su kyautata mu'amala. Akwai ilimi amma mu'amala tana buƙatar a kyautata ta mu'amala tsakanin musulmai, yanda za mu zama uwa ɗaya uba ɗaya. Tunda mahaifi sallallahu alaihi wasallama ya ce addinin nan guda ɗaya ne, al'umma su kuma guda ɗaya ce. Mu yi ƙoƙari mu zama al'umma ɗaya, mu yi ƙoƙari mu raya addinin nan yanda zai zama addini ɗaya. Komai kan bambanci a ƙoƙari a haɗu a gyara addinin nan, kuma muna gani yanda dai muke ta bamu samun barazana. Allah yana karewa, to insha Allah Allah zai kare mu, musulunci zai zo ya je ko ina, yanzu ka duba bidiyo za ka gani a Washington ana shan ruwa, a ofis ɗin Kantoma a London a ina ne, a fadar sarkin Ingila ana shan ruwa ana tarawi. To wannan duka ya jihadi ne da wanda aka ce zai zo kuma ya zo, ba yaƙi aka yi ba, ba komai ba, da kansu hanya ta buɗe aka zo ana waɗannan abubuwan. To mu kuma da muke nan, mu da aka haife mu muka rayu a ciki, ya kamata mu fi kishin sa fiye da komai. Saboda haka mu ƙara kishin addini, mu ƙara taimakon juna, mu ƙara kyautata addinin nan da al'umma da mu'amalar sa, yanda wanda ba musulmai ba za su san cewa mu'amala ta musulunci ba karɓaɓɓiya ce tunda an karɓe ta ko ina. Wanda suke so su yaƙi addinin kuma a ƙasar su, addinin ya riga ya yaƙe su. Duk wanda ya san inda Amurka da Ingila suka zama yanzu, churches da yawa sun zama musallatai. To wannan fatan mu Allah ya ci gaba da faɗaɗa addinin musulunci, ya ƙarfafa shi, ya ƙara musulmi kishin addini da neman ilimi da ake yanzu, kuma mu yi amfani da shi. Dama an riga an faɗa amfanin ilimi, amfani da shi. Mu yi ƙoƙari duk abin da muka yi ya cancanta a yi amfani da shi, a yi amfani da shi. Allah Ubangiji ya mana jagora. Yanda muka wannan azumi wannan shekara, Allah Ubangiji ya ba mu yawan rai da lafiya, mu ga na gabaɗi lafiya da na gabaɗin gaɗi kamar yadda ake faɗa. Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya kaɗe mana fitina. Duk wanda suke son fitina ta zo ƙasar nan, Allah Ubangiji ya mayar da mugun fatan su kansu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamu alal mursalin, alhamdulillah.
A gurguzu kawai addu'a za a yanzu. A zan nemi ina liman masallacin da yake ne, yana ina ina liman yake. Liman ya zo yi mana addu'a, kuma da Allah ka sa ita Hajiya Iya a cikin addu'a. Yau shekara uku kenan wallahi, Allah jikanta, Allah gafarta mata. Dukkan numan matan mu Allah ka jikan su, Allah sai a rufe mai da addu'a. Na'am. Sallu ala nabi
صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد annan bayar Allah, Allah ya gafarta mata.
Amin.
Sauran iyaye da ƴan uwa da dangi da kakanni da ƴan uwa musulmai su ma Allah ya gafarta musu.
Amin.
Marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya.
Amin.
Musulman duniya Allah ya kare su a duk inda suke.
Amin.
Allah ya ɗaukaka su, Allah ya taimake su.
Amin.
Allah, wannan matsala da muke fama da ita ta wannan ƙasa, rashin tsaro da makamantansu, Allah ka ba mu zaman lafiya.
Amin.
Allah ka kare mu daga dukkanin wani abin shari.
Amin.
Allah ya jawo mana dukkanin wani albarka.
Amin.
Allah ya ba mu shuwagabanni na gari wanda za su kula da mu, su ji tausayin mu. Ya Allah ka sanya mana albarka a rayuwar mu. Allah ka sanya mana albarka a rayuwar ƴan uwan mu. Allah ka sanya mana albarka a rayuwar ƴaƴan mu. Ya Allah, duk wani alkhairi na duniya, ya Allah ka hada mu da shi. Ya Allah, duk wani sharri na duniya, Allah ka kautan mana da shi. Allah ya saka yawa malaman mu da alkhairi. Allah ka saka yawa malaman mu da alkhairi. Allah ka sanya musu albarka a ƴaƴansu. Allah ka sanya musu albarka a ƴan uwansu. Ya Allah, duk wanda suke kula da karatuttuka wajen yada tarbiyya da yada addinin musulunci, Allah ka taimake su suma. Allah ka sanya musu albarka. Allah ka shirya musu zuriyarsu.
Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.